الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بيان هكا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيان غوديا قال الله مدوك في سلكي دكما صلاتي وفي ينها لتا من ذنس إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام. muna taya juna mu farin cikin sake ganawa a wannan majalisi namu dake Al-Masjidul Burhan, ko dake Masjidul Burhan a nan unguwar GRA Azare, don ci gaba da karatun mu na fiqhun musulunci akan mazhabar Sadatul Malikiyya rahmatullahi ta'ala alaihim. yau Alhamis, muna 14 ga watan Al-Muharram. haka ne ko? Hijira Alif da 439, wanda kuma ya zo daidai da 5 ga watan 10, lissafin kwanan watan albashi shekara 2017. Wadda kuma wannan rana ita ce rana ta farko da za mu fara karatu a cikin littafin Matnul Ashmawiyya, ko Al-Matnul Ashmawiyya. Wannan littafi wadda ya kunshi mas'aloli na fiqhun musulunci a kan mazhabar Malikiyya, ibada ta sallah da kuma azumi, tsarki, sallah, azumi. A bayan mun kammala karatun littafin Ahlari, warnafar al-Sheikh al-Allama sahibu tasanif al-Imam Abdurrahman al-Akhdari al-Maliki rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. Bisa al-ada ta karatun littafin Malikiyya na kasa-kasa, to idan an karanta littafin Ahlari an gama, kuma sai a karanta littafin Ashmawi. Wannan littafi da zamu karanta, ko da zamu fara karanta shi yau, littafi ne da mawallafinsa bai masa wani suna ba, in banda dai yayi rubutu ne akan fiqhun mazhabar Malikiyya gurgudun abin da ya samu, amma bai yi wa wannan littafi nasa wani suna ba. Amma dubi da yadda ya takaita maganganun a ciki, ya sa aka kira littafin da matani, ya shahara da matani, wato takaitaccen rubutu ne wadda ya kunshi mas'aloli su ma ƙanana-ƙanana, ba manya ba, baya alaƙa da ambaton saɓani ko faɗaɗa zance, balle a kira shi sharhi ko a kira shi fiqhul khilaf. Sannan kuma bai alaƙa da kawo dalilai, balle a kira shi kitabul adilla, littafin dalilai, ko fiqhul adilla. A kadai yana kawo takaitattun lafuzza ne akan waɗansu mas'aloli su ma ba masu zurfi ba a cikin mazhabar Malikiyya, wanda zai zo daidai da ɗan koyo na farko-farko akan al-ahkamul fiqhiyyah. Wannan littafi yana da matuƙar muhimmanci a ce mun bi ta shi, ta yadda idan mun karanta shi bayan mun karanta ahalari mun ji mas'alolin cikin ahalari, muka zo muka bi kuma a shimawi, to za mu samu maimaicin mas'alolin da kuma daɗi a kan waɗansu, wadda wannan yana taimakawa wajen rusuhin ilimi, wajen zaman ilimi, wato ka maimaita abin da ka sani da kuma wata siga ta daban, yana taimakawa wajen ka ƙara fahimtarsa kuma ya ƙara zama a cikin zuciyarka da ƙwaƙwalwarka. Don haka yana da kyau shi ma wannan littafi mu bi shi mu karanta shi gwargwadon hali, sai dai shi ba lallai ne mu faɗaɗa surutu da yawa kamar yadda muka faɗaɗa a ahlari ba, saboda waɗansu abubuwan mun riga mun yi magana a kansu a cikin littafin ahlari, ba buƙatar mu sake maimaita tsawaita zance a cikinsu, sai gwargwadon abin da uslubin da malam ya zo da shi, wanda ya bambanta da na mai ahlari, to ta iya yiwa wannan uslubin ya sa mu tsaya mu fayyace haƙiƙanin abin da yake nufi gwargwadon abin da muka fahimta. Kamar da muka ce, wannan littafi ana ce masa matani, wato matnul ashmawiyya, da haka ya shahara matnul ashmawiyya ko matnul ashmawi. Wannan matani shi ne abin da za a ƙirƙiri littafin da shi, tunda mai shi bai sa masa suna ba. Shi kuma al-ashmawiyya nisba ce zuwa ga shi mai littafin, yana daga cikin sunansa kamar da za mu karanta al-ashmawi. Don haka idan da aka zo yi wa littafin suna, sai aka danganta littafin da mai littafin, sai aka ce matanin ashmawiyya, wannan matanin da yake dangantuwa zuwa ga wannan suna na ashmawiyya. Idan aka ce matnul ashmawi, to an danganta littafin zuwa ga mai shi kai tsaye, matanin malam ashmawi. Ma ka ce matnul ashmawiyya, to an danganta littafin ne zuwa ga sunan ko zuwa ga kabilar, idan kabila ce. An gane ku? Amma dai ya samo asali ne daga sunan shi ne sunan, kamar da za mu karanta. Kuma za ku yi haƙuri, littafin za ku ga akwai a hannun waɗansu, babu a hannun waɗansu. Alhamdulillah, mun samu wani bawan Allah ya ɗauki nauyin saya mana kofi 50, kuma ba su samu damar isowa ba. Abin da ya samu isowa shi ne kofi 10 a hannunmu. Wannan kofi 10 shi ne ba kaci gwargwadon wadda suka samu, sun samu saura kuma su yi haƙuri. Idan Allah ya kawo sauran nan ma duk mai rabo insha Allahu ta'ala zai samu. Kuma ba ɗaga hankali a ciki, ba littafi ne mai wani tsada ba, balle ya ɗaga hankali. Don haka muna masa addu'a wadda ya saya mana wannan littattafa, Ubangiji ta'ala ya saka mashi da alkhairi, Allah ya sa masa a mizanin sa na kyawawan ayyuka. Waɗanda suka shawarce shi ko suka nuna masa irin wannan aiki na alkhairi, su ma Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi, ya sa musu a mizanin su na kyawawan ayyuka. Mu ma da muka yi sanadi a saya mana ɗin, da muke halartar wannan waje, wadda sanadinmu ne har littafin ya zo za a karanta shi, mu ma Ubangiji ta'ala ya sa mana wannan a mizaninmu na kyawawan ayyuka. Da haka sai a yi haƙuri zuwa wani satin na ga zai zama insha Allah zai zama mutawaffir a hannun sauran jama'a da izinin Allah. To gabanin mu je zuwa ga shi abin da malam ya ce, da farko yana da kyau mu ji sunansa, mawallafin wannan littafi, kamar yadda shi daga cikin almajiransa wasu sun ambata a farkon littafin, bismillahir rahmanir rahim, ko da farko za ku ga wa anihkum bainahum bima anzalallah, aka rubuta Qur'anul Karim. Wannan aya ce ta Alqur'ani mai girma cikin suratul Ma'ida, wadda Allah ta'ala yake cewa wa anihkum bainahum bima anzalallah, kuma kai hukunci a tsakanin su da abin da Allah ya saukar. To wannan babu tabbaci cewa muwallafin littafin ne ya faɗi ya sako wannan ayar ko ba shi ya sako wannan ayar ba, domin baya daga cikin abin da ya fara da shi. Bismillahir Rahmanir Rahim, da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Mun yi magana akai kan bismillah karatunmu na ahlal. Qala Shaykh al-Imam al-Alim al-Allama Abdul Bari al-Ashmawi al-Rufa'i rahimahullah. Wannan ɗaya ne daga cikin ɗalibansa ya ainihin wato faɗi wannan magana. Asali al-qa'il shine muwallafin littafin. Al-maqul abin da aka faɗa. To al-maqul shine abin da za a faɗa nan gaba, shine abin da malam ya faɗa. Amma yanzu cewa malam ɗin ya ce wannan magana da muke karantawa, wani ne cikin almajiransa ya faɗi haka, domin shi da kansa ba zai kira kansa al-shaykhul alimul allama al-imamu waye da sauransu. Wani ne cikin ɗalibansa, saboda girmama malaminsa, kuma dubi da malamin nasa ya kayye masa irin wannan yabon ba ƙage masa ba. Kuma a tarbiya irin ta ɗalibi da almajirinsa, to almajiri yana girmama malaminsa wajen ambato, wajen magana, wajen aiki. Don haka bisa ga wannan tarbiya, sai wannan ɗalibi sai ya yabi malaminsa da waɗannan siffofi da muke karantawa. Qala Shaykh, malam ya ce, Shaykh suna ne wadda Larabawa suke gaya wa dukkan wadda ya yi shekaru. Dukkan wadda ya girma ya yi shekaru ana ce masa Shaykh. Amma a urfi na shari'a, an riga an saba bisa al'ada idan an ce Shaykh, to ana nufin wato wadda yake da ilimi, wadda ya zurfi a cikin ilimi, ana ce masa Shaykh. Sai dai a al'ada ba a ce Shaykh ga wadda yake da ilimin sai ga wadda ya haɗa ilimin da shekaru. Wadda ya haɗa ilimi kuma da shekaru, to shi ne galibi al'ada tafi laƙabawa sunan Shaykh. Duk da shari'a takan yi amfani da sunan Shaykh tana nufin dukkan wadda ya yi aure, kamar da ya zo cikin wata aya shafaffiya a ƙira'atan tilawatan, ayar da aka shafe ta karatunta, amma hukuncinta yana nan. Ubangiji ta'ala yana cewa Shaykh wa Shaykha idza zanaya farjumuhum albatta jaza'an bima kasaba nakala min Allah wallahu azizun hakim. Wa Shaykh wa Shaykha, wato nan ana nufin namiji da ya yi aure, wa Shaykha da mace wacce ta yi aure. Kaga anan Shaykh ya zo da me? Ya zo da ma'anar masu aure. Amma an yi itlaqin lafazin Shaykh bisa urfin ainihin wato urfi na Larabawa da na dukkan musulmi a yanzu, to suna ne wadda yake komawa wadda ya yi zurfi a cikin ilimi kuma ya haɗa da shekaru. Qala Shaykh, malam ya ce, al-imamu, wannan siffarsa ta farko Shaykh, wato malami. Al-imamu kuma wato abin koyi, jagora. Duk wanda aka ce masa al-imamu, wato ya kai matsayi na a gani ai koyi da shi, ai koyi da irin zancensa, ai koyi da irin aikinsa, ai koyi da irin halayensa. Shi ya sa ma liman a sallah ya zama abin koyi cikin dukkan ayyukansa, kamar da annabi alaihi salatu wassalam ya ce, innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi, an sanya liman ne kadai don ai koyi da shi. Haka dai da kaji al-imamu, to mutum ne da ya zama abun koyi, mutum ne da ya zama abun koyi. Kuma da annabi Ibrahim ya ce, wa ja'alna lil muttaqina imama, Allah ka sanya mu kasance abun koyi ga masu tsoron Allah, mu zama abun koyi ga masu tsoron Allah. al-imam wato abun koyi al-alim masani shine al-alim masani wanda ya sani wanda yake da ilimi al-allamatu wanda ya zurfafa a cikin ilimi domin nan al-allama al-alim masani al-allama kuma mubalaga ce ala wazni fa'ala ko fa'al to shine abinda ya kai makura a babinsa a ma'anarsa an gane ko idan aka ce kazzab ana nufin mai tataccen makaryaci ai kadhib kadhib shine normal makaryaci kadhib makaryaci kenan amma kazzab wato wanda yayi nisa a cikin ƙarya an gane ko yawa Naka anan al-allama sai ya zama tafdili ne ismu tafdili ne na alim al-alim masani al-allama wanda yayi zurfi a cikin sani shi yasa wasu suke cewa al-allama shine wanda duniyar malinta ta yadda da iliminsa ka san akwai malami wanda almajiransa ne suka ɗauke shi malami ko ‘yan anguwarsu ko ‘yan garinsu suka ɗauke shi malami in an jefa shi a wani wuri shi ma ɗan kwallo ne ko ba haka ba yawa akwai kuma malami da a ko’ina malami a ko’ina malami to wannan wasu sun suna cewa shi ne al’allama haka ba duk alim ne yake zama allama ba zai iya zama alim a wajen ɗalibansa ne ko a unguwarsu ko a ɗariƙarsa da yake zai iya zama a nan ne yake alim aka ɗauke shi malami idan an auna shi a sikeli na ilimi a wajen maluma sai a ga mai shayin tasha ne an gane ko? Ta hau mantaki mai shayin tasha ba ne yawa saboda ai shi yake muku shayi kuke sha an fahimta da haka akwai wadda kuma a ko'ina matarsa ma ta yadda shi malami ne an fahimta idan kun san wato wani lokacin mai wahala yadda da malintakka matakka ta mata an ce za a yi wani baƙon mai wa'azi zai zo irin wurin tafsirin matan nan na azumi aka ce mai wa'azin gobe da Allah a samu a fito da wuri saboda muna da wannan mai wa'azi to ba faɗuwa ne ba da haka ta shirya da wuri tana ce masa yau an ce muna fa baƙon malami ne dai mana wa'azi ta shirya ta riga shi fita ma ta tafi yana ta sukun sai daga baya zai ya fito sai ta tana zaune a wajen sai ya shigo ta ɗauka ya zo karɓa mun kulli ne a wajenta sai ta ga ya zauna akan benci ana to alhamdulillah Allah ya kawo malam lafiya sai ta gara takalmanta ta fice ta ce maganar banza an ɓata min lokaci ban yi wanke-wanke na ba kara allama malami ne har a wajen matarsa waɗannan siffofi da almajirin ya faɗa game da malaminsa siffofi ne na yabo kuma ya cancanci a siffanta shi da wannan siffofi shi malam abdulbari abunnaja to yanzu anan sai ya faɗa sunansa abdulbari al-ashmawiyyu al-rufa'iyyu rahimahullah abdulbari shi ne sunansa al-ashmawiyyu wannan nasaba ce zuwa ga dangantakarsa ƙabilarsa al-rufa'iyyu wannan ma nasaba ce zuwa dangantaka rahimahullah saboda su sun shahara da nasaba al-ashmawiyyu sun shahara da nasaba shi asalin wannan malamin sunansa abdulbari ibnu ahmad ibnu abdulghani ibnu atiq أبو النجاء، أبو النجاء العشماوي الرفاعي القاهري الأزهري. هنا عبد الباري ابن أحمد بن عبد الغني بن عتيق أبو النجاء شيني الكنيسة أبو النجاء. إن كسوك في أبو النجاء الباري العشماوي، فعبد الباري ابن أحمد العشماوي الرفاعي القاهري. القاهري أنا دندنتك تشيزو أغا غرن القاهرة لكي مصر أيو في مصر واتو كايرو تنين ترنشيكو يوى. wannan Abdul Bari Al-Ashmawi kamar da na ambata muku Al-Ashmawi kun ga ana ya fito a cikin sunan sa ba shi ma mallan ya fara Al-Ashmawi to daga wannan sunan ne aka danganta littafin Matn Al-Ashmawi sai shahara da aka kawo Ashmawi kaje a cikin gari ana cewa Ishmawi ya shahara da wannan sunan Matn Al-Ashmawi an gane kamar yadda yanzu da a ce ko dan buhariya mai ra'ayin buhari kenan ko yawa dan barisiya kaga mai ra'ayin gwamnan jihar bauchi to haka zaku ga ana danganta mutum zuwa ga wannan ra'ayin ko zuwa ga wannan tafiyar an gane yawa to haka zaku ga an tsitsiro yana karbobin ana ta yin su yanzu a siyasa wannan shi Abdul Bari Al-Ashmawi rahimahullahu ta'ala yana daga cikin manyan almajiran Shamsuddin Sakhawi Muhammad Ibn Abdurrahman na jin kun san Imam Sakhawi malamin hadisin nan shahararre wanda shahara ilimin hadisi da sanin fiqh Imam Sakhawi shi Abdul Bari Al-Ashmawi dalibin sa ne sai sa Imam Sakhawi din yana daga cikin wadda suka yi magana a kan shi Abdul Bari Al-Ashmawi a cikin littafinsa Ad-Daw'ul Lami' ya yi magana a kan Al-Ashmawi kuma a nan ne ma yake faɗa cewa shi Al-Ashmawi ɗin ɗalibinsa ne malam Ashmawi ya rasu a shekara ta 902 bayan hijira wato ɗan ƙarni na goma ne shine shekara ɗarin ƙarshe ya shiga shekara ɗarin ƙarshe 902 tun da ya shiga ko da ɗaya ka shiga za a kira ka ɗan ƙarni na goma asali ya ƙare rayuwarsa jillin mafi yawan rayuwarsa a cikin ƙarni na tara da tara ta cika aka shiga tara da ɗaya tara da biyu ya shiga ƙarni na goma kenan saboda shekara ɗari shine ƙarni ɗaya tun da ya shiga ya haura tara to ya shiga ɗari na goma kenan don haka za a ce ɗan ƙarni na tara ne amma ya yi mafi yawan rayuwarsa a cikin ƙarni na ɗan ƙarni na goma ne ya yi mafi yawan rayuwarsa a cikin ƙarni na tara yanzu kenan da muke shekara 1438 kaga an cika ce 1000 a bayansa an ƙara shekara 98 a bayansa aka cika ce 1000 sannan bayan an cika ce 1000 aka ƙara shekara 400 bayan an ƙara shekara 400 ma aka ƙara shekara 39 yanzu daga duk a bayan baya nan aka wannan shekarun in ka tara wannan shekarun zai baka kusan shekara 600 bayansa aka yi kaga 600 ai da yawa ko baka ba yawa dan haka tsohon malami kato kaga littafin nan makin nan tsohon littafi shekara 600 ko ba haka ba ai ba kaɗan ba ne ne sosai kuwa shi wannan littafi kamar yadda ɗalibin ya ce mu karanta abin da ɗalibin ya ce abin da ya ce malam ya ce wannan maƙul abin da malam ɗin ya ce za mu karanta sa'alani ba'dul asdiqa'i malam ya ce wani sashi na abokai ya tambaye ni nan kuma wato tawalu'u ne irin na malami amma yana nufin ɗalibansa an gane ku kuna nufin dalibansa amma bai ce ba wani cikin dalibaina ya tambaye ni sai ce wani cikin abokaina wasu cikin abokaina ko wani domin lafazin ba'du zai iya daukan daya zai iya daukan da yawa ya danganta siyakin zancen in na daya ake nufi sai a koma daya in na da yawa ake nufi sai a fasara shi da yawa dakan wani sashe na abokai al asdiqa abokai ya tambaye ni an a'mala muqaddimatan fil fiqh akan na aiwatar da wata muqaddima wato wani abu kamar gabatarwa wani abu wanda bai wuce a kira shi gabatarwa ba saboda duk wanda ya san zurfin ilimin fiqh da yadda ya san yadda ilimin fiqh ke da fadi da kuma yadda aka yi fitir-fitir a cikin sa wajen sabani da kuma yadda dalilai suka dinga karo da juna a zahiri to zai san cewa irin waɗannan littattafan da muke karantawa wato kamar taba kalashe ne wato wani dan jan hankali ne kawai a dan maka wani dan jan hankali ka dan kwatanta abun a tunaninka gabanin a jefa ka tsindin cikin kogin abu haka muqaddima ya kira abin muqaddima kamar wata gabatarwa fil fiqh amma a cikin ilimin fiqh fiqh kuma yana nufin wato fahimtar ko ciro hukuncen shari'a daga dalilai na shari'a haka dukkan wanda ya iya fahimtar hukuncin shari'a daga dalilin shari'a wannan ana ce masa faqihi fahimtar hukuncin daga dalilin ana ce masa fiqhu wanda ya iya zakulo hukuncin ana ce masa faqihi an gane ko yawa ta haka a fahimci cewa ai aya kaza tana magana akan kaza ne ko aya kaza tana bayani akan hukuncin kaza ne hadisi kaza yana magana akan kaza ne ko yana magana akan hukuncin kaza ne to wannan ana ce masa fiqh shine ka fahimci domin asalin fiqh a wurin laraba ana nufin fahimta ne alfaham ko wa ma li haula al qaumi la yakaduna yafqahuna haditha yafqahuna ay yafhamuna haditha naka alfaham shine alfiqh wannan haka yanzu idan aka ce an iya an gano hikimomi da hukunci da aya ta kunsa ko hadisi ya kunsa to za a kira wannan abun fiqh to muna da tsananin bukatuwa zuwa ga wannan ilimi na fiqh saboda da shi ne muke sanin hukuncen nan na tsarki na ibada da na mu'amala duka a cikin wannan ilimin na fiqh على مذهب الإمام مالك أما أكن مذهب إمام مالك ابن أنس رضي الله عنه إمام مالك بن أنس يدر الله أقريش عند إمام مالك با صحابي بني أما أنا مالا يتي رضي الله عنه سبود يا هلت ود با صحابي با لن أنتي رضي الله عنه سيدي تايتلني شعاري من صحابي با أدو مد هكم wani wanda ba sahabi ba sai ya zama bid'a malamai ba su tarbiyyantu da haka ba a ce wani ba sahabi ba an dagwamar masa da an kira sunansa za a ce radiyallahu anhu to malamai ba su tarbiyyantu da haka ba abin da suka tarbiyyantu da shi shine sahabi ne yake dagwama da title na radiyallahu anhu amma wanda ba sahabi ba ya halatta a gaya masa idan ta kama a faɗaɗin babu laifi addu'a ce an gane ko su kuma sahabbai yana iya daukan abu guda biyu yana iya daukan insha'i yana iya daukan khaba idan aka ce wa sahabi radiyallahu anhu zai iya daukan insha'i a babin insha'i addu'a kenan radiyallahu anhu wato Allah ya yarda da shi kamar yadda galibi ake fassarawa da Hausa Allah ya yarda da shi ko Allah ya kara masa yarda kaga wannan addu'a ce
sai ya zama a babin insha'i kenan, ko kuma radiyallahu anhu ya zama khabar ne, labari ne, Allah ya yarda da shi, kamar yadda Allah din ya tabbatar da haka alqur'ani mai girma, Allah ya yarda da shi. To ma'ana rujja yadda bangaren addu'ar akan bangaren labarin, saboda galibin sahabi, an ambaci sahabi sunan sahabi guda daya, an ayyana suna, to wannan yardar Allah ga sahabbai wannan yaqini ne babu shakka ciki. Amma wani sahabi in particular a kira shi a ce Allah ya yarda da shi, to wannan shi kuma zato ne mai rinjaye, zato ne mai rinjaye. Shin wannan sahaban da wannan sunan haka ne, shin Allah ya yarda da shi? Lallai Allah ya yarda da sahabbai. To amma in ka ayyana sahabi guda daya, to shi kuma zato ne mai rinjaye, a rinjaye mu nazo, to shi ne Allah shi ma ya yarda da shi, inda ce ya yarda da su kuma shi ma yana ciki. Amma saboda gudun wahani ba za mu yi yaqini ba, saboda ga sahabban da kansu sun ga wani ya yi yaƙi, ya yi bajinta, suka ce Allah sarki wane yana aljanna, wani musulma ya ce ko yana wuta, kaga nan cewa kenan ba a yi wa Allah shishigi. To kaga sai ya zama mu fassara abin da addu'a ya fi aka mu fassara shi da labari. Amma labarin ma zai ɗauka, tunda Allah ce ya yarda da su, labarin ma zai ɗauka, sai dai abin da ya fi kawai ƙarfi a cikin biyu shi ne addu'ar akan labarin. To wani sahabi kuma ba zai ɗauka ba sai addu'a, wani sahabi ba zai ɗauka ba sai addu'a, na ce radiyallahu anka ba zai taɓa zama labari ba cewa Allah ya yarda da kai, saboda ai ban sani ba, kai dai baka cikin sahabbai balle ka faɗa cikin wancan ayar. Sannan kuma ba wani labari da ya biyo bayan alqur'ani akan sunanka, kaga in nace radiyallahu anka nace ina bada labari ne Allah ya yarda da kai, kaga wannan shishigi ne, nayi ƙarya. To sai ya zama wani sahabi ba zai yiwu a ce radiyallahu anhu ba sai ta fuskar addu'a kadai, wato ana roƙon Allah ya yarda da shi. Wannan ma ya halatta a gaya wani sahabi da wannan nufin na addu'a. Wannan da malam ya ce a cikin fiqhun mazhabar Imam Malik yana nufin ya takaita wannan littafi da muke karantawa ne akan fiqhun malikiya kadai, fahimtar mazhabar malikiya, kuma fahimtar ma na mazhabar mafi shahara, domin cikin kowace mazhaba akwai saɓani, cikin kowace mazhaba akwai zance fiye da ɗaya akan wasu mas'aloli, ana ijma'i kuma ana saɓani. Ta iya yiwuwa wannan fahimta fiye da ɗayan ta zama daga asalin malamin, ta iya yiwuwa kuma wannan fahimtar, wannan saɓanin fahimtar ya zama da malamin da almajiran a samu saɓanin fahimtar, kuma duka za a danganta fahimtar zuwa ga mazhaban ne. Amma cikin fahimtar ma akwai mafi shahara, shi yasa za mu zo wajen karatu za ku gana ta wal mashhuru kaza, abin da ya fi shahara shi ne kaza, wato da shi aka fi aiki kenan. Ta iya yiwuwa abin da ya fi shahara ya zama fahimtar shi malam ɗin ne Imam Malik, ta iya yiwuwa kuma abin da ya fi shahara fahimtar wani ne cikin ɗalibansa, sai ya fi shahara sai ya zama shi ne mu'tamad, shi ne abin dogaro a mazhabar. Na haka mazhabar ba wai kadai fahimtar shi malamin ba ne kadai komai a cikin mazhabar, a'a, akwai wurin fada an ajiye fahimtar tasa, an ɗauki fahimtar wani cikin ɗalibansa, ita ce ta fi shahara, ita ce ta fi ruwa, na haka ita aka fi karɓa. Amma fahimtar tasa ta malamin an ajiye ta, ba da ita ake aiki ba, an gane? Yawwa. To wannan yana faruwa, kuma ina ƙara nanatawa da muka zo gaba da agan danganta wannan mazhaba zuwa ga Imam Malik, kamar yadda muka sani akwai mazhaba da ake dangantawa zuwa ga Imam Abu Hanifa, An-Nu'man, Musabit, akwai mazhaba da ake dangantawa zuwa ga Imam Shafi'i, Muhammad ibn Idris, akwai martabar da ake dangantawa zuwa ga Imamu Ahmad bin Hanbal wadda ake ce mata mazhabar Hanbaliya can Hanafiya wannan Malikiya sai Shafi'iyya sai Hanbaliya wannan ajere kenan bisa ga zamanin su da rayuwar su da fifikon su wannan kar wani ya dauka cewa kowa daga cikin su ya ware jama'ar sa ne ya bude kungiya da madhaba dan haka ake bin sa ya dora mutane akan ra'ayoyin sa ya hana su bin ra'ayin wani malami kamar yadda muke gani a yanzu wani lokacin da aka samu yanzu kungiyoyi na addini yadda suka aka kakkasu to sai kaga dan wannan kungiya yana hana dan wancan fahimtar wasar kungiya dan wannan kaza yana hana to shin su haka ne mazhaban zahabi suka ginu ba haka bane ba haka bane duk da anan yana da kyau na yi wani karin haske har yanzu cewa dan wannan kungiya yana hana dan wancan kungiya dan wannan kaza yana hana bambance-bambancen da yake tsakanin kungiyoyi a yanzu na addini in ce firak bangarori na addini wannan bambance-bambance ne wanda ya shafi aqida shi ne bambance wanda ya shafi aqida babu kara a cikinsa dole ne a dasa wa mutane aqida ta kwarai kuma dole a yaki waɗansu aqidu wanda suka saba wannan aqida ta kwarai saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya riga da ya ce sauran aqidar da ta fita daga karantarwarsa daga kan abin da yake a kai to bacacciyar aqida ce bacacciyar tafiya ce kuma ƴan wuta ne to kaga ba abin da za a daga kafa bane in an take to turfo kuma yadda mai ya kare haka abin yake amma fahimta irin ta fiqhu fahimta irin ta fiqhu zan dora hannu a kirji ko ba zan dora ba sallama nawa zan yi a sallah mamu dole ne ya karatun fatiha ko ba dole ba ne da sauransu irin waɗannan fahimta zan yi jinsin istiraha ko ba zan yi ba ire-iren waɗannan fahimta idan an samu sabani a kansu zan yi kasaru ya halatta ne kasaru a nan ko kuma bai halatta ba zan iya yin kasaru a tafiyata ɗin nan ko ba zan iya yi ba sai aka samu sabani ire-iren waɗannan sabani sabani ne na fahimta na fiqhu wadda yake komawa zuwa ga hukunce-hukunce ba yake komawa aqida ba to shi irin wannan fahimta ana kara a cikinta ba ta kai ta raba mana wurin zama ko ta raba mana sahun sallah ko ta raba mana wurin kwana ko ta raba mana kwanan abinci ko ta raba mana zukata ko ta raba mana harshe ba ba ta kai ba kawai illa iyaka mun samu saɓani a wajen fahimta kuma kowa zai iya tafiya akan fahimtarsa sannan kuma dukka abin da ya haɗa mu yana nan a haɗe muke an samu irin wannan saɓani tsakanin sahabbai bai tarata tsakaninsu ba an samu irin wannan saɓani tsakanin tabi'ai da manyan malamai duka wannan bai raba tsakaninsu ba duk saɓanin da ka ji ya haifar da rikici tsakanin sahabbai ko har ya kai ga zuwa ga yaƙi to saɓani ne da ya taɓa aqida an fahimta ku to irin wannan mu fahimci cewa waɗannan manyan maluma waɗanda a irin waɗannan maluma waɗanda Allah ta'ala ya musu baiwa ta ilimi suka rayu suka karantar da al'umma ba sun ja daga sun watsa sun rike mutane akan fahimtarsu su hana ta wani bane a'a hasali ma kowannensu daban yin rayuwarsa Imam Abu Hanifa shi ya fara yin rayuwa Imam Malik ya samu Imam Abu Hanifa ya Imam Hanifa Abu Hanifa shi ya fara yin rayuwa kuma har Imam Abu Hanifa ya rasu ba haifma Imam Shafi'i ba amma Imam Malik ya tadda zamanin Imam Abu Hanifa shi kuma lokacin bai yi zurfi a cikin harkar ilimi da karantarwa ba sannan shekarar da aka Imam Abu Hanifa ya rasu shekarar ne ma aka haifi Imam Shafi'i. Haka Imam Shafi'i shi ma ya tashi ya fiyatar da Imam Malik. Imam Malik ya rasu ya bar Imam Shafi'i, sannan aka Imam Ahmad ibn Hanbal. Ba su yi alaƙa a tsakaninku, alaƙa wacce za su samu saɓani har su tattauna su kasa daidaitawa a ce wannan ya tafi a fahimtarsa, wannan ya tafi a fahimtarsa ba, a'a, ba wannan rayuwar suka yi ba. Kowa ya rayu ne a wurin da ya rayu. Allah ya masa zurfin ilimi ya ƙware a ijtihadi, sai iliminsa sai ya yaɗu a wajen. Da iliminsa ya yaɗu a wajen, sai ya zama fahimtarsa da fatawarsa ita ce ta yaɗu. Malaman wajen da manyan ɗaliban wajen almajiransa ne a wajen suka san ilimi, haka zai zama fahimtarsa da kuma fatawarsa ita suke a kai, sai gwargwadon abin da su ma iliminsu ya tsinkayar da su kuskurensa suka samu tasu fahimta. To amma tunda suna dangantuwa zuwa ga shi a matsayinsu na malamin, a matsayinsa na malaminsu, to wannan ya sa fa sai ya zamana aka samu dunkulalliyar madhaba ana ce mata malikiya, domin babu wanda zai jefar da malaminsa. Malaminka ne shi ya karantar da ka, mafi yawan fahimtarka a wurinsa ka same ta, iliminka a wurinsa ka same shi, mafi yawan fatawarka daidai ne da fahimtarsa. Ka yi la'akari da abubuwan da yake la'akari da su, ka gina akan irin wannan abubuwan, kai ma ka tarbiyyantar da ɗalibanka akan haka. To shi wanda ya kasance tushe da ya bada wannan ilimi, idan an danganta ku zuwa gare shi, ai ba a yi muku laifi ba, ba laifi ba ne. Ta haka ba shi ne ya sa kansa ya sa martabar suna marhabarsa ba, martabar malikiya. Yaɗuwar iliminsa ne sai ya zama duk yadda ilimin nasa ya yi ƙarfi, to sai ya zama littattafan da aka rubuta a kan fahimtar malaman da ke wato dangantaka zuwa gaggare shi ta fuskar ilimi, to sun fi yaɗuwa a waɗannan wurare. Shi yasa malikiya ita ta yi nan Afirka, sai zama dukkanin mutanen Afirka mun karkata zuwa ga fahimtar malikiya. Littattafanmu da muke karantawa na fiqhu suka zama na malikiya, sai muka samu kanmu tsundum a cikin mazhabar malikiya. Da ka samu mutum saboda yana ganin ya fara fahimtar karatu sai fara yaƙar mazhabar malikiya, alhalin da ka samu in ka samu sallasa za ka ga abubuwa da yawa a sallasa malikiya ne bai sani ba, bai sani ba, saboda ai da ita muka tarbiyyantu. To wuraren da Abu Hanifa ya rayu iliminsa ya yaɗu, to nan kuma iliminsa ne ya yi tasiri da shi da almajiransa. To kun ga su ma ba za su danganci zuwa ga maliku ba, saboda kafin ma maliku ya zo ya yi ilimin da zai yaɗu har ya sanu har ya bi duniya, su tuni malaminsu ya karantar da su, ilimi ya yaɗu ya bi duniya wajen da suke. Haka za su danganta zuwa ga malaminsu, haka Shafi'iyya, haka Hanbaliyya. Za ka samu kuma dukka waɗannan madhabobi guda huɗu dukka suna nan suna ci gaba da ci a duniya. Haka zai irin su ƙasashen Rasha, su Tajikistan, irin su Pakistan, za ka samu madhabobin Abu Hanifa, matabar Abu Hanifa, fahimtar Hanafiya ce take tashi a wajen. Idan ka abinan ka tafi irin su ƙasashen India, Indonesia, Malaysia, irin Thailand, za ka samu su kuma matabar Shafi'iyya take ƙarfi a wajen. Ita suka sani. Idan ka zo ka tsakiyar duniya, ƙasashen Larabawa na tsakiya, irin ƙasar Saudiya, Kuwait, Bahrain, Qatar, zaka samu su kuma madhabar hanbaliya ce ta dafifi a wajen idan kai yankin afirka ne kuma nan kama da larabawan mu da waɗanda ba larabawa ba larabawan irin su algeria irin su morocco irin su sudan bakake kenan bakaken larabawa irin su egypt misra zaka samu su kuma suna da mu a jama'a wadda ba larabawan ba to zaka samu mu kuma matsabar malikiya ce ta yi katutu a waje idan aka haɗu a wurin da Allah yake haɗa waɗannan bayin Allah kamar a masallacin haramin makka ko madina to zaka ga idan ka mai da hankali zaka ga in za a yi sallar raka'a huɗu in dai ba liman ake bi ba a ce kowa zai yi sallar raka'a huɗu to in kana da zurfin ilimi a matsabar malikiya to zaka ga dan hanafiya akwai abin da zai yi ya saba abin da ka sani ko alwala nan alwala kaman alwala in za a yi dan haka dan hanafiya zai saba abin da ka sani dan shafi'iya zai saba abin da ka sani dan hanbaliya zai saba abin da ka sani sannan kai ma ka saba abin da suka sani to shi sa idan ka dubi duniyar ilimi a yau za ka fahimci cewa kwata-kwata ba abu ne da hankali zai kama ba a tirsasa wani a ce sai dai ya rayuwarsa ta addini a kan madhabar malikiya idan aka ce madhabar malikiya ita ce ya zama wajibi mu bauta wa Allah a kanta kuma ita ce daidai abin da ya saba mata ba daidai ba ne shin ƴan hanafiya duk wurin da suka saba wa maliku kenan sun yi barna ƴan shafi'iya duk wurin da suka saba wa maliku sun yi barna ƴan hanbaliya haka ana iya samun a'imman nan guda hudu gaba daya fahimtar su gaba daya akan wani abu ana iya samu kuma gaba daya sun hudun kowa fahimtar sa daban akan wani abu ana iya samun uku su wani wuri daya wani wuri wanda galibi hakan tana faruwa imam abu hanifa ya zama daban shi yasa sabanin madhabar hanafiya tafi kowace tafi yafi kowanne fadi sama da sauran madhabobi idan ka je kamar Russia ko Turkey zaka ga abubuwa da yawa waɗanda zaka yi mamakin yadda suke yin su saboda sabanin hanafiya din yana da fadi sosai sama da yadda muka sani sannan kuma akwai kusaci sosai tsakanin shafi'iyya da hanbaliya akwai kusaci sosai tsakanin shafi'iyya da hanbaliya saboda imamu shafi'i ya gina madhabarsa akan duk hadisi ya inganta shine madhabarsa haka wanda ya bi diddigin madhabar shafi'iyya zai ga cewa galibi madhabar shafi'iyya ba sa kaucewa zahirin hadisi ba kasafai ba ana samu amma ba kasafai ba sannan madhabar malikiya to ita kuma za ka samu ta fi yawaita karo da nusus in a baya madhabar hanafiya madhabar na riga na ambaci madhabar hanafiya shi ya fi kowa ma samun sabani kuma shi ya fi su uzuri abu hanifa saboda shi ya fara zuwa kuma kun sani addinin musulunci ne iliminsa kullum gari ya waye ƙara samun cigaba ake da kusaci shi na farko-farko da ya zo to lokacin ma littattafan ma nawa ne aka buga in kai la'akari da littattafan yanzu sannan su waye malumin a lokacin sannan ina ma za a je a samu hadisi a lokacin sai an ci wuri ya fa da haka ya fi su wahalar samo ilimi lokacin da Imam Malik ya zo to su Abu Hanifa ba sun yi aiki ba sun yi aiki ilimi ya ƙara kusatowa Imam Shafi'i ya ƙara samun bulus Imam Ahmad ya fi su samun bulus sai zama babu madhabar da tafi kusa da nafsi kamar madhabar hanbaliya in ka jero su za ka ce hanafiya sun fi nisa wajen saɓani wanda suka biyo musu baya malikiya wanda suka biyo musu baya shafi'iya wanda suka biyo baya hanbaliya kuma haka a rayuwarsu ma suka jero to in ka duba za ka ga cewa zamanin ne nisan ilimin ne. Da yanzu ne muka zo muka kai matsayi, littattafa sun riga sun yaɗu har ya kai ga matsaloli ana ɗauka ana bin su daki-daki ma, ana magana a kansu. Har ya kai ga ana littattafa na dalilai, daga fiqhun ma an yi shi na dalili, irin fiqhun sunna, an gina shi ga fiqhun ga dalilin. Fiqhun khilaf, aka zo ana littattafa fiqhun da'a, fiqhun gashi ne na saɓani irin su bid'atul mujtahid wani hatim muqtasid. Za ka samu irin waɗannan wanda suna karato maka da ilimin kusa, aka zo ilimin ya shiga kwamfuta, aka zo ya shiga waya, aka zo ya hau Google, sacin kawai za ka yi shi kenan. Inda ma wani ga wani application ne ma ya fito, idan kana son hadisi, in kana so ka san akwai shi a duniyar ilimi ko babu, ko me ye matsayinsa, kai application ɗin kawai wata kalma za ka shiga ta hadisi, kana shigarwa kawai far cikin sakan don uku kawai hadisin, in akwai shi za ka gan shi. Kuma duriyayoyin hadisin kowace riwaya za a kawo maka ita da irin hukuncinta da matsayinta cikin seconds. Da ilimi ya zo kusa, yanzu nan kawai sai ka san hadisi ya inganta ko bai inganta ba, akwai shi mako ba na ƙarya ne mako na gaskiya. To sai ya zama ilimi ya ƙara kusantowa. To bai kamata ilimi yana kusanto ne muna maƙalewa yadda muka fi shi samun kayan aiki ba. Yana da kyau mu fahimci cewa irin yadda muke samun buɗawa, dole mu dinga buɗawa. Suna da uzuri a wajen Allah, saboda shi ne iya abin da suka sani a lokacin. Mu kuma ba mu da uzuri fa, saboda mai, saboda kamar yadda Imamu Malik ya fi Imamu Shafi'i samun dama, kamar yadda Imamu Malik ya fi Imamu Abu Hanifa samun dama, Imamu Ash-Shafi'i ya fi Imamu Malik samun dama, Imamu Ahmad ya fi Imamu Shafi'i samun dama. To fa wannan yana maka cewa abu yana ci gaba ne, ana ƙara samun karatuwar abu, ana ƙara samun dama. Don haka wajibin da yake kanmu shi ne mu nemi ina daidai take. Littattafan yanzu, ilimin yanzu ya zama kowace mas'ala ma dalilinta ya fito. Yanzu littafin yanzu wannan ɗinnan, duk da cewa ban gani ba har yanzu, wani littafi da aka yi wadda yake ya ƙunshi dalilan ashmawi, amma ilmin risala akwai masalikul dilala min ajlatir risala, wanda littafi ne mujalladi guda an rubuta shi ne kawai akan dalilan hukunce-hukuncen da ke cikin littafin risala, dalilan da aka dogara da su. To kaga har an kai matakin yanzu, har an zo ma malaman da su rubuta abinsu ne kawai rubutun zube, ba ambaton dalili, ba wani ƙarin bayani, ba sharhi, har aka gano me suka dogara da shi suka yi magana. Kuma ilimi ya nuna cewa akwai abin da sun dogara da shi su a wajensu ingantacce ne, bincike wanda bai inganta ba. Akwai abin da sun dogara da shi su a wajensu hadisi ne, bincike wanda cewa ba ma hadisi ba ne. Yau da wani abubuwan kuma bincike ya zo ya nuna su an same su, don me za ka ci gaba bayan su suna da uzuri? Wannan shi ne fahimtar su, yanzu kuma fahimta ta canza, ka ce kai lallai kai wannan zaka bi, ba kai kanka adalci ba. Amma malamai da suka yi zurfi a ilimin fiqh suna cewa sanin ilimin fiqh to yana da alaka da sanin fiqhun mazhaba. Idan mutum yana so ya ƙware a sanin fiqh, to ya zurfi a cikin sanin fiqhun mazhaba. Kuma galibin mazhaban nan mutum ya maƙalƙale ya ƙware a kan wacce ya samu kansa a cikinta, kada ya shagala da wata. Idan ya ƙware akan wacce ya samu kansa a cikinta, daga nan kuma sai ya shiga sanin fiqhul adilla, ya shiga sanin dalilan da aka gina abin da ya sani a kansu, daga nan sai ya shiga sanin kuma fiqhul khilaf, fiqhu da yake na saɓani, ya gano a ina ne aka samu saɓani tsakanin mazhabarsa da hanafiya, ko tsakanin mazhabarsa da shafi'iyya, ko tsakanin mazhabarsa da hanbaliya, me ye madogaran mazhabarsa, me ye madogaran wancan saɓanin da aka samu, yaya shi wani ma'auni zai yi amfani da shi wajen auna waɗannan dalilan da rinjayarwa, in zai iya, in ba zai iya ba, an yi rubutu akan hakan ɗin ma. a rinjayar maka. Wannan wajibin mu ne, ba za mu kaikashe mu zauna mutum ya karanta ahladi ya karanta shimawo ya karanta risala sai zauna ya nade kafa ya zama malami sai ba dauki karatu ba, bai san me yasa mai risala yace kaza ba, bai san me yasa mai shimawo yace kaza ba, an tambaye shi dalili bai sani ba, ba malanta anan, ba malanta ta kalidanci ne zunzurutu zallansa, ba malanta. An fahimta ko? Don haka sanin mazhaba yana da matukar muhimmanci, saboda cikin mazhaba akwai kananun matsaloli da za ka sha mamaki. Idan muna karatu a cikin mazhaba za ku sha mamakin kananun matsaloli da za a dinga zaƙulo su, wanda ba za ka taɓa sanin su ba a irin nan ba. Hadisi zai magana akan abu, amma in aka dinga ƙwaƙule-ƙwaƙule a cikin hadisin sai ga an fitar da abubuwa da yawa, wanda inda sharhin hadisin za ka je karanta a wani wuri ba lallai ka samu yana abubuwan ba, kawai sharhin da a gaya ma abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da abin da ya faɗa shi kenan sai a wuce. A tsaya a tattauna akan asalin matsalar da hadisin, zahirin matsalar da hadisin yake magana akai, a tsaya a tattauna akai, a faɗaɗa ma bayani akai, amma akwai waɗansu abubuwa a kwana wanda ba a fito maka da su ba. To wannan ilimin mazhaba yana sa mutum ya samu irin wannan fahimta. Za ka samu malamai a baya suna kadara da mazhabarsu, na kan gaya muku, malamai a baya suna kadara da mazhabarsu, ba wai don ba su sani ba, sun sani, amma ilimi ya kai su ga wato sun fahimci cewa mazhabarsu tana da matuƙar muhimmanci. Haka ba aibu ba ne mutum ya alfahari da mazhabarsa, aibu shi ne a ce mutum mazhabarsa ko ta yi kuskure dole yana nan akan wannan kuskure, ko kuma ya fifita mazhabarsa akan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bayan hadisi kuma ya inganta, ya wulakanta hadisi, ya wulakanta marawaita hadisi, saboda kawai mazhabarsa ya saba mazhabarsa. To irin wannan fahimta ce ta Allah wadare. Amma idan fahimta ce wacce ba hadisi ba nassi ta sabawa ba, fahimta ce irin ta mazhaba, musamman abinda ba shi da nassi, ba aya a kansa, ba hadisi a kansa, ya da kai sai kai mazhabarka kawai. An gane ko? Yanzu irin mace mafi yawan jinin haila a mace kwana 15, ba hadisi a kai, ba aya a kai, ba hadisi, ba aya. Haka idan mu a mazhabar Malikiya aka ce mafi yawan kwanakin kwana 15, idan ka ce ba kwana 15 ba, to kwana nawa? Ko ba haka ba? In ka ce kwana 17, to kai da mai ka dogara? In ka ce kwana 20, da mai ka dogara? Ba aya, ba hadisi a kan abu. Haka idan abu ya kama babu nassi, ba aya, ba hadisi a kai, to idan za ka yi koyi sai ka koma mazhabarka kawai, kai koyi da malamai da suka tafi akan wannan Allah suka yi, domin sun kai su ijtihadi, ba za ka iya gano mai suka gano suka faɗi haka ba. Haka sai ka haƙura ka bi abin da aka, amma akwai nassi to ba a tsallake nassi a bi wani. An fahimta ba? Malai ce fa ajabtuhu, sai na amsawa wannan mai tambayar ta, wato kun ga anan siyaki ya nuna cewa mai tambayar mutum ɗaya ne. Fa ajabtuhu, sai na amsa masa, ila zalika, zuwa ga wannan bukatata da yayi din, rajiyan lithawabi, ina mai neman lada. Wannan wato yana nuna sanadin rubutun littafin shine an roki yayi rubutu akan mazhabar Malikiya, sai ya amsa don neman lada, shine zai ci gaba kuma da bamu abinda Allah ta'ala ya sauƙaƙe masa ne bamu a cikin mazhabar Malikiya. Yana mai neman lada, muna roƙa masa Allah maɗaukakin sarki ya bashi ladan, ya kai masa cikin kabarinsa. Kuma alama ce ta cewa Allah ya yarda aikinsa, da ya yaɗa littafinsa, ya da ilimin da ya ilmantar, ya bashi a ya rasu, ya bashi kusan shekara 600 kamar da muka ambata ɗazu, amma ga shi nan littafin yana nan, ga wani ma sabo katakar yau muka buɗe shi. Wannan yana cewa Allah ta'ala alama ce ta ya karɓi aikinsa, muna roƙon Allah ta'ala ya sa haka ne, kuma Allah ya sa masa ladansa a mizaninsa na kyawawan ayyuka. Za mu taƙaita daga wannan muƙaddima idan Allah ya kai mu sati mai zuwa, sai mu tashi daga asalin farkon babin. abinda muka yi daidai Allah ya bamu ladansa kuskure kuma Allah ya yafe mana wa sallallahu sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Wa ba'd, wannan yana cewa wancan sati ka kawo mas'ala akan wanda ya rasa raka'a daya a sallah idan limamin ya jefar da ta farkon ya miƙe zuwa ta biyar, wannan ma mu sai ya kawo ba za ta cike masa gurbin ta hudunsa ba, to malam idan ya ci kota wace sujada zai yi? To nan ba haka muka ce ba, in hannun jefar da raka'a ya yi, ai shi ma ta shafe shi. Idan har liman jefar da raka'ar farko ya yi, shi wannan da ya zo ya samu raka'a uku, da ya samu raka'a uku sai liman ya miƙe zuwa ta biyar a kan ya jefar da ta farko, to kaga kenan wannan wacce liman ya miƙe ta biyar ɗin ita ce ta ukunsa, shi wannan wanda ya rasa raka'a, ashe kenan biyu ya samu tunda an jefar da ta farko, ashe biyu ya samu. Da haka wacce aka ƙaro ta biyar ɗin ita ce ta ukunsa, za ta yi masa amfani mana tunda jefarwa aka yi? Da haka in dai liman ya jefar da raka'a, to ai duk raka'ar da zai ƙara za ta shafi masbuki, za ta yi masa amfani. Dole ce wanda muka yi magana a kai ɗin shi ne wadda limamin da ya rafkana a ƙarshe ya yi raka'a huɗun cikakku, shi kuma da ya zo uku ya samu, bai samu ta farko ba, to da liman ya zo ta huɗu sai ya miƙe zuwa ta biyar, sai aka yi wannan ta biyar ɗin da shi, to kaga shi sun zama masa huɗu kenan. To tunda wannan ta ƙarin ta biyar ɗin ta rafkanuwa ce, shi ne aka ce ba za ta masa amfani ba, duk da ta zama masa kamar ta huɗu a irgensa ba za ta mara amfani ba tunda ta rafkanuwa ce, ita ce aka yi magana. Tambayar ka wace sujada zai yi, ba a ji zai yi tunda ai ƙari ya yi a sallarsa, ba a ji zai yi. Malam, don Allah ka yi mana ƙarin bayani a kan wannan karatun da ke cikin ahalari, wal istinadu alladhi tabtulu bihi salatul qadiri ala tarkihi huwa alladhi yasqutu bi suqutihi wa in kana la yasqutu bi suqutihi fa huwa makruh. To wannan karatun malam yana magana ne akan wato dogaro a cikin sallah, irin dogaron da yake ɓata sallah, jingino a cikin sallah. Mun sani cewa wajibi ne mai sallah idan zai yi sallah ya tsaya akan ƙafafunsa ba tare da ya dogara da wani abu ba, har sai idan akwai larurin dogaron. Idan ba larurin dogaron sai ya dogara da wani abu, sai malam ya ce sallarsa ta ɓaci. To amma wannan karatun da ka kawo, malam zai rabe maka ne dogaron da yake ɓata sallar da dogaron da baya ɓata sallar, dogaron ma kala-kala ne. To sai malam ya kasa dogaron kashi biyu a wannan karatun da ka kawo ɗin, dogaro kashi biyu ya kasa shi. Dogaron da mai sallah zai iya faɗuwa da faɗuwarsa, da faɗuwar abin dogaron, mai sallah zai iya faɗuwa da faɗuwar abin dogaron, in abin dogaron ya faɗi mai sallah ma zai faɗi, to wannan shi yake ɓata sallah. Amma dogaron da mai sallah ba zai faɗi da faɗuwarsa ba, to shi ne makaruhi ne. Shi ne malikiya suka ɗauka kamar ɗora hannu a kan ƙirji, suka ce dogaro ne, amma dogaron bai kai ga an sauke hannayen ya faɗi ba, to sai ya zama makaruhi. To yadda karatun yake, wal istinadu alladhi tabtulu bihi salatul qadiri ala tarkihi, wannan abin da malam ya faɗa shi ne abin da yake wahalarwa wajen riƙe karatun, wanda kuma a lokacin ma mun faɗa da ma malam bai faɗe shi ba, saboda Larabawa su ba za su wahala wajen ganewa ba, amma wanda za a fassara musu da yarensu za su wahala wajen gane, kuma saboda ƙarin wannan alladhi tabtulu bihi salatul qadiri ala tarkihi, musamman faɗinsa ala tarkihi, alqadri ala tarkihi,
da malan cewa yake wal istinadu alladhi tabtulu bihi as-salah huwa alladhi yasqutu al-musalli bi suqutihi. Eh, wal istinadu alladhi tabtulu bihi as-salah, dogaran da sallah take baci da shi, huwa alladhi yasqutu al-musalli bi suqutihi, shine wanda mai sallah yake faduwa da faduwarsa. Wa in kana la yasqutu bi suqutihi, idan ba zai faɗi da faduwarsa ba, fa huwa makruhun makruhi ne. Wannan karatun zai ruku a haka. Amma sai malam yace alladhi tabtulu bihi salatul qadiri ala tarkihi. To amma galibi malaman fiqhu in kaga sun fada cikin irin wannan, to ba wai da gangan bane, domin inda gangan ne zai da a jefe shi da rashin fasaha, ba haka bane. Duk san da kaga irin wannan, akwai wani ɗan ƙaramin abu na fiqhu da ya sa aka ambaci wannan lafazin. Rashin ambatonsa ka iya faɗaɗa ma'anar, amma idan an ambace shi zai taƙaita ma'anar, zai takura ma'anar. Kuma koyaushe ana son magana ta yi aiki a kan abin da ake magana a kansa, katta shiga wani abu daban. Shi ne amfanin ta'arifi, shi ne amfanin definition. An ce meye mutum? Ya ce mutum wani wata halitta ce mai rai, mai kuka. Kaga wannan abin da ya faɗa ɗin bai yi la'akari da bai takura maganarsa ba, ya bar abubuwa sun shigo cikin maganar ta, cikin ta'arifin nasa. Wata halitta ce mai rai, mai kuka. Kaga har buri ma ya shigo, tunkiya ta shigo, waya ya shigo, waya shigo. To dole ka yi ƙoƙarin ka shigo da abin da zai ciccire abin da ba a bukata, ya taƙaita akan abin da kake so a fahimta. Wata halitta ce mai rai, mai magana, tana dariya, tana kuka. Ka ciccire abubuwa. Saboda in ka ce mai magana kai shiru, ta ce a kuma tana magana. To tana dariya, tana kuka. Fice. Da haka yanzu a nan akwai abin da malam ya sa ya yi wannan dogon sentence ɗin. Da aka ce yanzu tukunna alƙadiru ala tarki, ya kamata mu fara fahimta. Alƙadiru ala tarki, wa alƙadiru ala tarki, kowane mai sallah. Nan alƙadiru ala tarkihi ai alƙadiru ala tarkil istinadi, wadda yake da ikon barin dogaro, wadda yake da ikon barin dogaro. An fahimta? Yawwa. Wadda yake da ikon barin dogaro. Nan da ka ce to malam ya ce kawai mai lafiya mana, sai ya ce maka ai dogaro ba kaɗai mara lafiya ne ke yi ba. Ai wani za a matse shi ma matsin da ba zai taɓa yiwuwa ya tsaya ba, sai ya dafa wani abu kuma lafiyar sa kalam. Dan haka ba maganar, ba maganar rashin lafiya bane. Dogaron, wadda yake da ikon barin dogaro, yanzu kamar kai ɗin nan kenan, ai kana da ikon barin dogaro, lafiyar ka kalau balle jinya ta saka dogaro, sannan kuma akwai sarari balle matsi ya saka dogaro. To tunda haka ne kana da ikon barin dogaro. Tunda kana da ikon barin dogaro, to kai ne ake cewa in ka dogara ta ɓaci. In kai dogaro ta ɓaci. Don haka yanzu anan da aka ce wal istinadu alladhi tabtulu bihi salatul qadiri ala tarkihi, dogaran da sai ka tsallake tabtulu tukunna wajen fassara. Wal istinadu alladhi, dogaran da salatu qadidi ala tarkihi, sallar mai ikon barinsa tabtulu take ɓaci bihi da shi, huwa alladhi yasqutu bi suqutihi, shine wanda yake mai sallah zai faɗi da faduwarsa. Wa in kana la yasqutu bi suqutihi, idan ko mai sallah ba zai faɗi da faduwarsa ba, fa huwa makruhun makruhi ne. nayi bakin kokari na Allah ya ba mu ladan mun ko dai kuskure Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallim annabi karim ala alihi wa sahbihi ajma'in.